快点啊，看见走的汉呀美酒，
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 快点啊，看见走的汉呀美酒。
阿妈把鼻子夹上鸡巴，看那把鼻子撒开了鸡巴，快点啊，看见走的汉呀美酒，
快点啊，看见走的汉呀美酒。
看春那样的看啥没过年卡，看下午呀看啥没过年卡，出去看看新出的汉呀美酒，
出去看看新出的汉呀美酒。
俺的谁开不米看啥没阿兵卡，谁过看谁谁的汉呀美酒，
出去看新出的汉呀美酒。
啊，看新出的汉呀美酒，
出去看新出的汉呀美酒。
马兰的今年。
Darashin ta yi akan bar araha, Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin. Jama'a assalamu alaikum. To har yanzu, muna kan takaddama da takunno kai ta kasuwanci tsakanin Amurka da China. Masana harkokin tattalin arziki sun yi harsashen cewa abin da ke faruwa tsakanin waɗannan manyan ƙasashe biyu zai iya taimakawa ‘yan kasuwar Najeriya su kafa nasu masana'antun, amma fa sai da taimakon gwamnati. Ga abin da Alhaji Suleiman Bello, masanin tattalin arziki, da Dr. Lawal Habibu Haya, shi ma masanin tattalin arziki, ke cewa a wannan firar.
Mr. Suleiman Bello, ana ta kuka cewa dama China nan fa tana nema ma ta mai da Najeriya da irin ta abin da kuke kiya dumping ground. Wani sansani ne na tazo ta baje kolin kayayyakinta domin tana cin gajiyar tsarin mu na rashin sana'antarwa saboda kalubalen mu da wasu daga ciki da lawan ya yi ambata su wai anya ko ba tsoron cewa tun daga America tana farautar kasashe irin na Najeriya China ma tana yi saboda wancan fada da suke yi na kasuwanci ko cinikayya ba ku tsoron cewa yanayin nan na amayar da mu wani dandalin baje kolin kayayyakin kasashen ketare zai ninka
eh zai ninka mukai bace idan gaskiya ba za ku proactive ba gaskiya zai ninka saboda kawai kayan da America take fitarwa za su juye yana haka yanda China suke jiwa da su jiwa yana su da za su haka saboda idan kai dan kwali a China ka sai da shi a Nigeria a can ka ba da haraji a can ka ci da wani ka ba wani aiki ya ci da iyalinsa amma idan ka taho kai da mutumin ya dauko kudin sa ya kawo machine nan akai anan fa dole wani zai yi operating machine dole zai cleaning wani sannan zai tsaya akwai value chain so abin da ya kamata a yi da cewa gwamnati su tashi tsaye sai abinda kowa yake a duniya ka dai zanan yanzu in ka zo kace a baka fili za ka yi masana'anta ba wanda zai baka ba su da shi
da fadin kana nan kuma ba wani kwazazzabe ne ita ko duwatsuwa
to ai ba su yi ba za ka ai ba gona ba ce ba shi masana'anta ba gona ba ce ba kar sai an kai titi sai an kai ruwa sai an kai wuta wayannan da haka yanzu babu su a Kano dai basu shi ba san kowa a wani wajen ba sannan yanzu idan ka ce kawai kana bude ko shago ka bude daga safiya zuwa magarba fitin bai sai zo neman haraji inda aka ci gaba idan ka bude harka ana baka dan lokaci ka tsaya cikin da kafarka saboda shi harka ta kasuwanci ta yi ne ko ba za ta yi ba idan ka samu courage ka zo kace bari ka zuba kudinka a kasuwanci sai a baka lokaci a kalle ka a tallafa maka kyau in wanda zai masana'anta fili a bashi kyauta filin nan kuma already an riga an kai mun san da aka yi bamfai mun san da aka yi sharaɗa mun san da aka yi calawa amma wasu da yawa yan speculators sun karɓi waje sun rufe shekara 2030 ba su komai a cikin su ba hujja da gwamnati za ta bari yanzu idan ka zo kace kana son kai masana'anta ga kuma filaye a rufe amma sai a ce ba a sabo industrial park ba wacce aka take shi ita ta tokara yanzu in kace ai ba wajen da za a iya baka sai dai kai ka je ka siya to ka tashi ka sai fili misali murabba'in nawa a nawa ka siyo mashina ka sai generator ka saka sannan ka wanda yake ba lawa yake fada ka sai tsaro saboda wallahi yanzu inda abuwa suka tazara sai ka samu wani zai kwashe maka mashin din ma sannan kuma kansu ma mutanen mu sai ka canja musu tunanin su duk wanda yace zai zo yayi masana'anta to fa taimaka muku ta kowanne fanni saboda haka kamata ya zama dan lele gwamnati tallafe shi ta bashi moratorium ta bashi bashi ba ruwa misali yanzu kamar kuma za ta karba subsidizing sannan ta bashi fili idan aka yi haka za a samu multiplier effect amma idan ba a yi ba shikenan kasuwar da wayannan suka rasa sai ta yi wannan kaso da yace suka rasa sai tayi wannan kaso yana suka rasa sai tayi wannan kuma yanzu abin haushi ma shine ana zuwa makotan mu wanda suke da better working environment a establishing abin amma kai suna ƙarya nan I show you 60-70% of kind of skin ending a Benin go a Niger go a Togo the end of in Nigeria nan kaso take kan nan jama'a suke nan spending power din take
to Dr. Lahabi za iya cewa kenan waccan gajiya da muke ta hasashen Najeriya za ta iya cin gajiya za ta iya cin ta sanadiyar fadanan na giwaye guda biyu akwai sharda kenan da aka dan fara da wannan gajiya kenan
kware kuwa ai kamar yadda muke magana ne ni da Alhaji Sulaiman ai sharadin bibi ko dai Najeriya ta zauna ta zama wato jujun waɗannan kasashe guda biyu duk wanda ya rasa kasuwa a cikin su yayyo nan saboda ita Najeriya ita ce kasuwa Afirka ta yamma gaba da saboda haka sai su kawo kayansu ko China ta kawo ko kuma mu yi shiri dan mu ci gajiyar abin kamar yadda muka faɗa ni da shi gajiyar ku ita ce mu bayar da yanayi kyakkyawa wanda zai kawo kyakkyawar alaka ta dan kasuwar Najeriya da na China da dan kasuwar Najeriya da na Amerika wanda idan zai zo ba kaya zai kawo ba wato masana'anta zai kawo mu muna da filaye muna da kasuwa muna da jama'ar da za su siya mu zo mu kafa waɗannan masana'antu kasashen Afirka da suka farga kamar yadda idaya maka irin su South Africa sun farga da wannan sun kakkafa masana'antun da kuma kasuwar su a nan ci matsalar shine idan kasuwa masana'anta na wani waje kai kasuwa kai tattalin arzikin ka ne yake tafiya wacce kasa su kuma su suke sana'antawa a can suke biyan haraji a can suke samar da aikin yi a can suke sa kayayyaki su yi sauki ku kuma su kattaro su kawo muku ku kuma kudaden ku ku siya da tsada ku samu tashin gauran zabin kayayyaki da matsin tattalin arziki saboda kudin ku ya kare akan abin da za ku sana'antawa ba ku iya sana'antawa ba misali lemo ne na gwangwani da ake shigowa da su a lokacin da ake shigowa da su an yi ta kururuwa yan kasuwa sun yi kururuwa cewa leman nan fa da ake shigowa da shi kashi 30 ne wato ainihin ƴaƴan itacen kashi 70 ruwa ne amma Najeriya tana kashe sama da dala 100 million wajen shigowa da su a shekara wanda idan ka kafa masana'antun a nan mu za mu iya kawo kashi 80 ƴaƴan itace mu sa kashi 20 ruwa kaga ya fi lafiya a lafiyance kuma mu sayar da shi a bisa sauki haka sannan gwamnati ba ta buƙatar kuɗin mu sai na sama da dala miliyan 500 idan ka kafa masana'antun a nan buƙatar kuɗin musayan kansa zai rugu so kururuwar dala da waye da sauransu sai ka zo kana ga dala a kasuwa an kisa yanta me za a yi ta saboda akwai masana'antu an suna sayo amma idan in kinsa kace da ashana sai ka je ka shigo da shi kaga kullun kada buƙatar kuɗin musaya buƙatar kuɗin musaya din ita kike da sa hawa farashi yake da abun saboda haka ita gwamnati saboda haka kamar da na ga maka cin moriya ya danganta idan mun gwamnati ta yi shiri da ita da ɗan kasuwa mun shiga mun tsara mun zubo inan tana kan na mu gyara tattalin arzikin mu samowa da ɗan kasuwa da mutane yanayi mai kyau da za a iya yin kasuwanci to wannan Najeriya za ta ci moriyarsa za ta zama ita ce uwa ma ba da mama a wajenta ake sana'antawa kamfanonin sun zo sun haɗu na Najeriya suna sana'antawa kuma suna sayar da wasu kasashe a samu raguwar rashin aikin yi a samu raguwar hauhawar farashin kayayyaki a samu raguwar rashin tsaro da sauransu wanda shi zai kada taimakawa gwamnati da al'umma
wai da idan mu koma baya kaɗan game da zancen takaddaman nan idan kamar gumute gumu kowa ya gane cewa ya gane karfin kowa za a iya samun yanayi na asasanta a samu wata kafa kuma a ci gaba da hulɗa yadda kamar ko kuma a tunda wannan baraka ta samu shikenan ba magana asasanta tsakanin Amurka da China
a dole sai sun ai gwamza da shi daga baya sai sun dawo sun zauna akan teburin shawara dole saboda kowa a cikin su yana buƙatar kowa ina buƙatar kowa America tana buƙatar China saboda China bayan tana da sana'antar da kayayyaki tana ɗaya daga cikin kasashen da suka fi kowanne yawa a duniya saboda haka akwai kuma abin da China ba za ta iya sana'antar da shi ba tana da buƙatar su daga America America tana buƙatar China, mutananta suna da buƙatar China da kayayyakin su saboda sauƙin kuɗin su. Saboda haka kokarin ita America ai kokarin rufe gifin kasuwanci da yake tsakanin su. Muna saya daga wajen ku da yawa, ba ku saya daga yawa, saboda haka dole sai kun saya daga yawa. Ita kuma China daga sanda ta nemo waɗansu kasuwannin nata suka ciccika, dole dai inda ake koma Afirka, ita koma America, saboda duk abin da ake nema expenditure power ake nema, spending power, kasashen da suke da kuɗin da za su kashe. Saboda haka ita kuma China tana buƙatar kasashe masu kuɗi da za su kashe, America kuma tana da kuɗin da za su kashe. Sannan America tana buƙatar China, China na buƙatar America. Za ku haka za su zana ko da za su daidaita ɗin, amma bayan kowa ya kawo nasu sharuɗin da sauransu. Amma dai ala ayyi halin a cikin wannan rigima akwai buƙatar kasashe irin su Nigeria su duba yanayi, su ga sun samu wata dama, wata kafa da za su tallafa su ma tattalin arzikin su, tunda duk in abin ya juya sai ya dawo musu. Gwamnati tana da kyakkyawan hannun da za ta sa a nan, ƴan kasuwa su kadai ba za su iya ba.
Madalla jama'a, anan zan yi sallama da ku, sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, ku sake jin mu da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su, da Solomon Abo da Chubahiro Jordanay da suka shirya mana sauti, ni Sabulu Garba ke maku fatan alheri, ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka ja wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau, kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abinka, ashe ka kashe shi ta hanya mai kyau, kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau, a kashe su ta hanya.